أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. يوم بركة من الأدواء أولا الدوكة فيها البركة ودوكة الزونة بأمين جبعة تبدا تفسير آية القرآن بجرمة yow wani shine zaman mu na 19 cikin zaman sauraron wannan tafsiri, kuma yau muna 17 ga watan Ramadan shekara 1442 bayan hijiran sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wata wuri da 29 watan Afrilu shekara 2021 miladiya. Jiya mun kai ƙarshen suratul Ali Imran, kuma zan fara insha Allah da farkon suratul Nisa. Fatan Allah ya taimake mu, Allah ya haifar da mu da wannan makaranta, kuma Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka fahimta. Allah rahmatu Allah. A'udhu billahi minash
shaitani rajim.
Hakanan ibnu marduya ko ibnu murdawai ko ya dosu kiran shi, ya karbo hadisi daga Abdullahi bin Zubair da kuma Zaid bin Sabit radiyallahu anhu ba, akama da cewa zalli a garin Madina din ta sauka. Hakanan an rawaito hadisi ta hanyar Abdullahi bin Labi'a shi kuma da dan uwansa Isa bin Labi'a shi kuma da Ikrama daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu. Ince yayin da suratul Nisa ta sauka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafsiri sosai da sauƙi. Sannan Imam al-Hakim ya karanta sunan Nasa ya rawaito hadisi shima tahir abul abbas muhammad bin yaqub ya gangaro da islamin sa har zuwa kan abdullahi dan mas'ud allah ya tsare yake cewa inna fi suratul nisaa lakum ayatun ma yasiru li alladhi biha dunya wa baqiya cilalai a cikin suratul nisaa akwai ayoyi guda biyar wanda da za a bani wato duniya da abin cikin ta ba su kai ba za su faranta min rai kamar waɗannan ayoyin guda biyar ba. Ayoyin guda biyar su ne inda Ubangiji yake cewa inna allaha la yusimu mithqala dharratin wa yatubu hasanatan yudaa'ifha wa yusimu lahu ajran 'azima. Cewa Allah bai ce ba ya zaɓantar mutane da nauyin mithqala dharratin. Allah bai ƙara maka da laifi ba in baka aikata ba. Sannan kuma bai rage maka ba da cikin aikin lada. Idan ma aikin lada ne Ubangiji yake to zai yudaa'ifha zai ninninka ka daga gare shi. Wa yusimu lahu ajran 'azima. Sannan kuma ya kawo lada mai yawa. Gwabgwaban lada ya ƙara maka aikin lada ya ƙi. Ishi sannan aya ta biyu ce in ta can duka ba ina ma tuhon lamar. Aya da Ubangiji ne cewa ku mumine idan kuka nisanci manyan manyan da suka na aka hane ku da gare su to nuka fi an kuma sanya aiki za mu kan kare mu ƙananan wani da kai kun mudkhalan karima ko kuma madkhalan karima duk ana karantawa za mu shigar da ku kuma mashiga mai girma ita ce aljanna. Cewa idan kuka nikanci manyan laifuka ko ƙananan Allah zai kankare mu kuma ya shigar da kuma mashiga mai girma aljanna kenan abu ne aya ta biyu kenan. Aya ta uku ita ce aya da Ubangiji ke cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Ubangiji ya ce hakika Allah baya gafarta wa laifi wanda aka yi shirka da shi amma yana gafarta duk laifin da bai kai shirka ba ga wanda wai kenan ashe duk girman laifin mutum inda ba shirka yake yi ba in ya mutu yana ai ko da ya mutu yana yi biyu ba to ba za ka ce masa dan wuta ba domin kuwa Ubangiji za ka iya zuwa Ubangiji ya gafarta masa tun a nan duniya kafin ya karɓi sa ko kuma a lahira zai gafarta masa. Sai aya ta hudu ita ce aya da Ubangiji ke cewa wa law annahum in zalamu anfusahum thumma ja'uka fastaghfirullaha wa astaghfara lahum ar-rasul yuzillahu tawabur rahim. Cewa da a ce su mutane idan sun zaɓi su kansu ko aikata zunubi za su zo gare ka ya Rasulullahi su nemi gafarar Allah sannan kai ma ka nema musu gafara yayin da sun samu Allah mai karɓar tuba ne kuma mai jin ƙai ne gare su. Kaga wannan kenan yana nuna wannan aikin aya tana aiki a kan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana yi ko kuma bayan komawa su ga Ubangiji to lallai wannan aya tana nan aiki. Yayin da ka je ka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa kai ka wasuli da wannan ayar cewa kamar yadda mun faɗa a karatuka mu na baya an samu cikin bayin Allah amma sai na alim da Allah amma yace bayan sun binne cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daraja da kamar kwana uku sai wani balarabar tsauyi ya zo wato da aka ce wasu ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ba Allah ya yi baƙin ciki sosai ya shiga ainihin cikin raudar annabi sallallahu alaihi wasallam shiga yi ziyara yi sallama yi ziyara sannan sai ya ce ya rasulullahi na so in sami da kai amma ba sami da kai ba amma da cikin abin da Allah ya saukar maka ya ce da a ce mu idan mun zaɓi cikin mu za mu zo gare ka mu nemi gafarar Allah kuma kai ma ka rena mana gafara lallai da kuwa mun samu Allah ne da ɗan tuba ne gare mu ko mu ce ce to ya rasulullahi na zaɓi cikin na aikata laifi ina fatan Allah ya gafarta mu domin ka. Inna a rijiyar la'adu bayan wani balarabar tsawon da ya faɗi wannan sai kuma ya yi juya yana wasu baitoci yana faɗa wasu baitoci baitoci yana zai kwaya ba su yayi na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita yana je sai muka ji murya daga cikin hujran daga cikin wannan ɗakin muka ji murya sun ana cewa ya Aliyu ku gaya wa wannan mutumin hakika Allah ya gafarta masa. To akwai irin wannan ruwayar kuma daga Imam al-Qurtubi malamin su Imam Muslim wanda duka wa'in nan ruwa yi ne ta yi hai to lallai wannan ayar kenan har yanzu nan tana nan tana yi lallai da to sannan aya ta ƙarshe ita ce wa aya da Ubangiji ke cewa aya ta ƙarshe ita ce wa man ya'mal su'a law yakun lahu thumma yastaghfirullaha yajid lahu ghafurar rahim. Duk wanda ya aikata mummunan abu ko kuma ya zalunci kansa wato ya kafa zunubi kuma ya kafira Allah sannan sai ne gafarar Allah to ya ji Allah da sura bayyana sai kuma Allah da ne gafara ne gare shi قوم يجين عين الجنس هذا وانا اللي بتسنى ان عمر يجين من رحمة الله سبحانه وتعالى وانا الامر فعلا محمد صلى الله عليه وسلم وما وانا معي اترك المتاعي وترانا عبد الله لم تكون الله يجيشي وترانا مزا الله صلى الله عليه وسلم يجي مسا انا سوك كرن كامو في القرآن يا رسول الله يزنا كرن كامو في القرآن على حالي كي عقا سوك روح يجي قريب وعيدنا سوء انجي ونينا كرن كامو ونوان دفع جيوان عبد الله لم تكون يجي سينا فارسة نفارة بسرق المتاع ناي ciyayin da nazo dai ayyana da bangiji ne cewa gaba ya gaji na nan da ummatin shahidi wa dina ka ala hafu da shi yaje fi mazala sallallahu alaihi wa sallam cewa ya isa ga ya isa yaje da nazo ya ce rabbi yana kuma sallallahu alaihi wa sallam to da ayar abin da yake shine gaba ya gaji na nan da ummatin shahidi ya za su yi su kafiran makka a ranar da zamu kira kowace al'umma zamu kira kowace shehi kowace al'umma zamu kira shaida daga gare ta wanda zai shaida akan cewa ne ai ita mutum ba haika ba mutum imani ba wa jina da ala haula shi zamu kira ku ya rasulullahi zamu dole kai ka zama mai shaida akan waɗannan kafiran da muka cewa ka ga ya mutum gaskiya da sai daban saboda ka ga mutum akan su da ka ga su shi ne mutum da Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ayar sai zan kuma bi ta tafsirin ba wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kusa inji Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu wannan surar سورة النساء تعالى سنة فارعة كبرها بسم الله الرحمن الرحيم لأكبر تسونا الله من جنس أمر ملي الدنيا ومن تارك السودة رحمة على الدنيا الرحيم ومن جنس أمر ملي الآخرة ومن جيتي يا أيها الناس يا أكو متانة يا أكو متانة مكة اتقوا ربكم كنت سورة ومن جيتي ورشي أقوبة سيني كبيرية بريش الذي خلقكم من نفس واحده شيني فوالله من يهد سيكو دغري با ايتل ايدي انا ادم عليه السلام وبنجي يهد سيكني دغ يمبو وخلق منها زوجها سنيا يهد سي واتو ماتسا ماتر wannan gran aka rita aka rike ta daga gari shi ايدي لنا حواء رضي الله عليه السلام Allah da shi ne daga kashin hakar karin Annabi Adam alayhi salam hakar karin sa na gefen Allah yayin da yake fushi lokacin da Allah madaukakin sarki ya hadisa Annabi Adam alayhi salam sai ubangiji bayan ubangiji ya kusa masa dan fashi to sai ubangiji ya masa ga wasu jama'a san da cikin malaiku ka jefe musu sallama irin sallama da suka mayar maka to ya ce gaisuwarka da kai da al'umma da kai da zuriyarka sai Annabi Adam alayhi salam ya tafi zuwa gare su an ce da ina zuwa gare su sai ce assalamu alaikum zuwa ne suka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan gaisuwa assalamu alaikum din nan ubangiji ne yake sa maka ita wannan gaisuwa to lokacin da ya doso su suna tunanin shin yanzu wannan gaisuwa da wace me zai ce mana mu saurara mu ji me zai ce mana sai zama farkon karma da ya bar mu sunan Allah ne shine assalamu assalamu sunan Allah ne assalamu alaikum aminci ta barbare kuma yanzu kace maka wa alaikum assalam wa rahmatullah sai kara maka da wa rahmatullah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada shi da yiyarwa saboda haka bayan annabi Adam alaihi salam ya farka daga bacci wato sai ga da na Hawwa alaihi salam a kusa da shi haka sai ya mika hannu zai taba ta to a lokacin nan ban san dai ingancin ruwayar da gaskiya kisa ce wacce zan kama a cikin wannan mai a cikin sirar annabawa a yau kura ban san ingancin ruwaya cewa ya miƙa hannun zai taɓa su sai ubangiji ce masu biya biya salati ya ce mene ne sadakinka ya ce salati za ka yi ga masoyina annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dama kuma shi ma annabi adam alaihi salam lokacin da ubangiji ya halice shi yana daga kansa a jikin al'arshi farkon abin da ya fara gani shine arbutu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi sai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zama sadakin shi sadakin auren sa da nana Hawwa ubangiji ya halitta shi a gubansan minhu ma rijalun kaseera wa nisaa ubangiji shi ne ya wato nashara zuri'a mazaje da yawa da kuma batayi minhu ma da gari daga shi annabi adam alayhi salam kenan da ita hawwa من جهاد شأن آدم عليه السلام دهان من سبب قدرة من جهاد شأن لانها واو دجا عشان هذا القرن أن آدم هذا القرن سلامه لأنكم أنا جدتين سوسو شدي آدم عليه السلام دام على جنبه أكيد إذا مونا لانها واو دجا عشان هذا القرن أكيد فسنن واتو mu kuma zuri'a sa sai ubangiji ya zanto ya sanya halitta ta zama da daga gawarayyen ruwa min fatin amshajin naftali haka ubangiji ya faɗa saboda haka daga nan sun zauna a cikin aljanna tsawon wasu shekaru wanda ubangiji mai gaya mana kuma hakika ko da a cikin hadisi adadin wannan shekaru ke zuwa amma dai a nan doron duniya a zama adam alaihi salam ya zauna da tsawon shekara biyu ibrahim kuma nan wannan sun ce 960 saboda haka madarsa mana hawa tarkin da suna haifar ta gwayi sannan ta shayuwa ta gwayi take haifar namiji lokacin da suka fara ita aure sai ce wani je ubarce shi da hada aure a tsakanin su don babu wata halittar din a wannan jinsi sai iya su kuma gashi dukan su kuwa ɗaya gwari kama haka bisa hukunci na ubangiji yasa aka hada aure tsakanin su wato namiji na wannan gurbin na haihuwar farko sai aure kanwar ta mace ta haihuwa ta biyu shi kuma ita kuma wancan mace ta haihuwar farko sai ta aure kaninta na haihuwa ta biyu haka aka har hada su haka har hada su ta sanadiyar wannan ne ma aka samu tsakanin kabilu da habilu shi a kabila an ce wato shi da yar uwar haihuwarsa kamar wato kamar sun ɗan fi kyau fiye da waɗannan wanda aka haifa a bayansu saboda haka sai ce shi bai yarda da wannan hukuncin da shi yar uwarsa zai wacce aka haife su tare ita zai aura annabi adam alaihi salam ce ga ubannin da ubangiji ya bashi ƙanwarsa zai aura saboda haka bisa wannan ne zai yi wa ɗan uwansa hasara da hasara ta ciyo shi shikenan yana ke je ya kashe shi ya dauki dutse ya rika ranfada masa aka da aka sai da ya kashe shi shine farkon zunubin da aka aikata a nan doron kasa har sana ita ce zunubin farko da aka saba wa Allah da ita a sama lokacin da Allah ya ce wa mala'iku izina ga annabi Adam alayhi salam illa iblis aba wa kafara sai iblis kadan yi kin sidar kuma yayi girman kai dalilin girman kan nasu cewa yayi shin na yi sujada ta yaya zai sujada daga halittar da ka halicce ta daga yumɓu alhali ne kuma ka halicce ne daga wuta ya ce kalabta ni min nari wa kalabta hu min tsiri ni ka halicce ne ya ubangiji ni ka halicce ne fa daga wuta shi kuma ka halicce shi daga yumɓu ta yaya zan masa sujada saboda haka sai girman kai shi amma farkon zunubin shi ne hasada daga hasada sai girman kai saboda haka shi yasa ubangiji ya sanya wato hasara ga mugun zunubi wanda duk wanda ya tsufata da wannan halin to duk yanda ya kai ga ɗaukaka to sai ya koma baya ƙwarai da gaske mugun zunubi shi ne zunubin farko da aka saba wa Allah da shi a sararin samaniya kuma shi ne zunubin farko da aka saba wa Allah da shi a nan doron duniya wannan ɗan na annabi adam alaihi salam daga tun daga lokacin har ƙurewar duniya duk sanda wani ya kiɓa kai to shi yana da kamar shiwa saboda shi ya fara yin kisan kai lokacin da ya kashe ɗan uwan nasa ma sai ya rasa yadda zai yi da gawa shi ne ubangiji fa ba'atha Allahu ko guraba ya ba hasu fil ardi ni yuri yau kafa yuwari ba ta har ya wani ce a'a zan su an akwai mutum hasu gurabi ko yuwari ba ta saboda ka yarsa yadda zai yi da gawa har sai da ubangiji ya turo hankaka ya nuna masa yadda zai yi binne ɗan uwan nasa sannan ya binne shi saboda haka daga gare su ubangiji ya wato ya nashara zuri'a maza da mata masu yawa har zuwa zamanin annabi Nuhu alayhi salam har zuwa wannan lokacin ba fare wa Allah wani zunubi ba ma'ana babu kafiri ko daya a wannan zamanin annabi shi su alayhi salam kusan shine dan autan annabi Adam shine dan autan sa sannan kuma daga kan annabi shi su ba ta ki samu wani annabi mai babban matsayi ba sai annabi Idris alayhi salam shi jikan annabi shi su to daga kan annabi Idris alayhi salam da ma ba sa ki samun wani annabi mai babban matsayi ba sai annabi Nuhu alayhi salam shi kuma dan jika ne ga annabi Idris alayhi salam
daga nan daga kan annabi Nuhu alaihi salam shine aka fara samu kafirai a bayan haka an ce wasu mutane da su hayi bayan Allah abdu bayan sirr sai shi dan ya kawatawa masoyansu da kuma mabiyansu cewa mai zai hana a yi hoton wa'annan bayan Allah a gina tsohon gumaka da siffarsu don saboda soyayya da ake musu shi kenan sai suka yi in suna zuwa suna in za su wuce sai su riga girmama wannan gumaka suna girmama wannan gumaka shi kenan daga nan kuma shi kenan sai ɗansa ya raya musu to su riga yin su suna bari suna gaida wannan gumaka daga nan kuma shi ɗan ya ƙara raya musu ya cewa to mai zai hana in suna da buƙata to kan su roƙi Allah don su riga roƙar wannan gumakan mana shi kenan sai suka juya suke bauta wa wannan gumaka sune wanda ubangiji yake ambata a cikin Qur'ani nan da wuddu da suwa'u da yagusu da yauku da kuma nasru to saboda haka shine suke ci gaba da bauta musu har zuwa lokacin da Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salam shekara 950 a cikinsu yana wa'azi amma ba su karɓi wannan wa'azi ba ƙarshe dai annabi Nuhu alaihi salam ya yi addu'a ce Allah ya halaka da dukkan wanda ke ban ƙasa baki ɗaya to shi annabi Nuhu alaihi salam shine ya zama Adamu sani wato Adamu da biyu kenan domin a lokacin duk wanda ke doron ƙasa sai da ya halaka sai ya zama babu wasu mutane masu rai sai waɗanda suke cikin jirgin ruwan annabi Nuhu alaihi salam to daga nan kuma sauran waɗanda ke cikin jirgin ruwan Allah bai dafe su da haihuwa ba annabi Nuhu alaihi salam shi Allah ya dafa da haihuwa ya haifi ƴaƴa guda uku bayan babban ɗansa mai suna Kan'ana ya halaka a cikin wannan ruwan to wannan ƴaƴan nasa guda uku da Hamu da Samu da Yafis to su ne suka zamto daga jikinsu aka samu dukkan wani ɗan adam ne zai wanda ke doron ƙasa shi Hamu shine wato kakan jajayen fata ɓangaren turawa kenan da rumawa da sauransu shi kuma Samu shine kakan ɓangaren larabawa da turkawa da sauransu shi kuma Yafisu shine kakan baƙaƙen fata saboda haka shi ke da haka zuri'ar ta yaɗu a bayan ƙasa har ya zuwa wannan yanayin da muke ciki a yanzu ubangiji ya ce wattaqullaha allazi tasta'aluna bihi ku tsorci Allah nan wanda kuke yin roƙo saboda shi kuna cewa a bani dan Allah a bani dan Allah ka kuna yin roƙo kenan saboda Allah ku tsorci Allah wal arham sannan ku tsorci wato zumunci ku kiyaye zumunci to ita ma zumuncin ai kuna ana karanta wal arhama ana karanta kuma wal arhami tasta'aluna bihi wa bil arhami in abin nan da kisra wata kullum da kisa sa alu na biyi a in an karanta da fata ya zama wata kullum arhama ke kuma ku kiyaye zumunci wato kada ku yanke zumunci domin hakika ita ma zumunci na ce wal arhami kenan shi ma zumunci ko ai kuna yin bakiya saboda shi cewa mutum wanan ka dubi zumunci kai min dan zumunci kaga ana yin bakiya saboda zumunci nan ce kuma wata kullum arhama da ku kiyaye zumunci kada ku yanke zumunci domin zumunci ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zumunci wato an tsago kalmar rahimu ne zumunci daga sunan Allah ar-rahman kuma lokacin da Allah ya halicci zumunci sai ta makali a jikin mu'ingiman al'arsh ce haza ya ubangiji haza maqamu qa'idin zika min al-qadiyya ya ubangiji wannan maqami ne na mai neman tsari daga gare ka daga yankewa shi kenan sai ubangiji ya ce da zumunci to zumunci shin ba za ki dama ke zumunta cewa zan sadar da duwanda ya sada ki da rahama sannan kuma duwanda ya yanke ki zan yanke shi daga rahama ta to ubangiji ya yi wa zumunci wannan alƙawari saboda haka duk abin da mutum yake yi a duniya da ya wulakanta zumunci to ƙarshen sa ta biya saboda haka lallai ne yan uwa mu kula da zumunci kada ka ce wai sai ɗan uwanka ya ni ina taimar shi baya mai ni ina zuwa gunsa baya zuwa gura to wannan duk ba shi bane kai dai ka sauke naka haƙƙin babu ruwanka da abin da ya shafi wani shi in ya sauke nashi haƙƙin ya ziyarce ka ya sadar da naka zumuncin shi ke in kuma bai yi ba ma dai shi ke da shi da Allah domin shi zumunci wato mutane kowa da irin yadda za a sadar da nashi zumuncin akwai wanda yake shi mai kuɗi ne yana da hali to kaga shi wannan hanyar sadar da zumunci akwai shi shine ya riƙa ɗan yi wa ƴan uwansa kyauta da kyautatawa lokaci-lokaci haka to shi ne hanyar tare da nasu zumunci akwai wanda yake wato shi yana zaune a ƙauye to kaga shi yadda zai tare da zumunci tsakanin shi da ƴan uwansa na birni shi ne ya riƙa zuwa yana ziyartar ko da ba zai ke musu komai ba kai ko shi kuma wanda ke birni shi ma na hanyar tare da nasu zumunci shi ne idan ɗan wani abu sabo ya fito a birni ya gani shike ne ya turo da ƴan uwansa na ƙauye wanda za su samu su wasu kumuru wannan abu daidai gwargwadon titi. Sannan akwai kuma daga cikin zumunci, akwai wanda hanyar tare da zumunci tsakaninka da shi shine yin haƙuri da tawautar shi. Saboda kuma wanda za ka ga wani sama yake da kai, wani ƙasa yake da kai. To amma saboda yanayin halinsa kuma sai dai kai ta haƙuri a kan halayenka. Wannan shine hanyar tare da nashi zumunci. Akwai wanda shi kuma hanyar tare da nashi zumuncin shine wato ɗaukar nauye-nauyensa. Zai za ka yana ya ɗauko wannan rigimar haka za ka shiga ka kashe wutar rigimar. Wannan shine hanyar sadar da nashi zumunci. Akwai kuma wata hanyar sadar da zumunci shine wato aikawa da gaisuwa, ko da ta hanyar tura wasiƙa ne, ko yanzu da Allah ya kawo mu zamanin da GSM ka kira mutum a waya ku gaisa, ko ka tura mata tef na gaisuwa, shine hanyar sadar da zumunci. To da ka ganye mai ɗan uwa ba kula sosai da zumunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai faranta masa rai a ce an tsawaita masa kwanansa kuma an albarkaci dukiyarsa, an yarwata arzikinsa, to shi ne ya sadar da zumunci. In dai mutum yana so a tsawaita kwanansa sannan kuma a sa albarka cikin dukiyarsa, to ya tsawaita zumunci, ya kula da sosai da zumunci. Hadisi ne ingantacce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu an yusqa lahu fi rizqihi wa an yunta lahu fi asrihi fa la yusqa lahu rizqihi. Sai Bukhari hadisi na 2985. Sannan malamin suka ce hakika akwai wanda zai zama gaba daya abin da Allah ya jiba mishi, wato duka abin da ya rage masa bai kwana uku a duniya. Amma ta sanadiyar tare da zumunci sai ga Ubangiji ya ja kwanakin ta ya yi kamar shekara 30, kowace kwana daya an ja shi zuwa wato shekara 10 ke nan, ta sanadiyar tare da zumunci. Ga haka nan kuma wani ta yiwu ya riga ya ce a Ubangiji ya raba ya rubuta masa kwanaki masu yawa, amma ta sanadiyar wulakanta zumunci da wulakanta ɗan uwa da cin zarafin sai ga Ubangiji ya gagarta rayuwarsa. Nan it ya yi ya ƙare. Saboda littafi abin Ubangiji littafin kana biyu, Ubangiji ya ce ya mun Allah kuma ya sha wuri wa inda hu ummul kitab, wannan ummul kitab din to a cikin shi Ubangiji yana rubutu, yana iya kankare abin da yake a rubuta a ciki ya canza shi da wuri. Akwai kuma lauhul mahfuz, abin da ke cikin lauhul mahfuz shi ne wanda babu kankarewa. Yawa Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa atu li yatama abwanakum, ku ba wa marayu dukiyoyinsu idan har suka balaga suka kai mundun wato hankali ya za su iya kula da dukiya. Wala tabaddalu al-khabith bil tayyib, wato kada ku cancanta al-khabith shine haram bil tayyib da kuma halal, kada ku ɗibo dukiyarsu ku sa a cikin taku da niyyar zalunci. Suke wannan kun canza haram da halal kenan, kun ɗibo dukiyarsu da zalunci ku sa a taku ta zama haram, da can dukiyarku halal ce gare ku, amma tun ku ɗibo dukiyar zalunci ku zuba a ciki ta zama haram. Shine wala tabaddalu al-khabith bil tayyib, wato kada ku ci dukiyar maraya tare da dukiyoyin, wato shine kamar cuɗanya mummunan abu da ke kawo. Domin a wannan lokacin Larabawa sun kasance idan an ba su dukiyar maraya a ajiya, shi kenan mutum in kana da wata ramon miyar dukiya ko wani ramon mara ko wanda ya ƙi ku, shi kenan sai ka duba cikin dukiyar maraya nan da duk wani ƙoshashen rabo sai ka kamo sai ka ɗauko naka ramon mai sai ka jefa a cikin dukiyar maraya. Sai ka ce ai rago ka ciro ka mai da rago a gurbinsa. Kaga wannan shine wala tabaddalu khabisa bil tayyib, ko kuma wani dirhami naka wanda ya riga ya kode zanansa ya riga ya kode ya tsufa, sai ka sa a cikin dukiyar maraya, sai kuma ka ɗauko na cikin dukiyar maraya mai kyau sai kuma ka ci gaba da amfani da shi a matsayin naka, shine wala tabaddalu khabisa bil tayyib. Ubangiji ya hana yin wannan. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, kada ku cinye dukiyarsu zuwa ga dukiyoyinku. Innahu wato hakika yadda lamarin yake, yadda sha'anin da lamarin yake, cin dukiyar maraya kana huban kabira, hakika zunubi ne kabiran mai girma a gaban Allah. Ubangiji yace wa rikum ala tusbu fi yataba, wannan aya ta sauka ne yayin da wato mutane suka zama sun shiga cikin matsatsi cikin yin walicin marayu. Yana kasance akwai mutumin da a karkashin shi akwai marayu sun kai kamar guda 10, wani sun kai kamar guda 8, ana mata waɗanda suke ainihinsu marayu ne sai zama ba ya yin adalci a tsakaninsu. Wani kuma za ga a tsakani a ƙarƙashin shi akwai mata ya sai guda takwas, amma dukansu marayu ne ya a ɗauri su zama matansu, amma ba ya kula da su yadda ya kamata. Wani kuma saboda wai yana tsoron dukiyar da zai kashe in wani ne zai aure su, da haka kawai shi kenan sai ya aure su ba tare da ya ba su cikakken sadakin da suka cancanta da shi ba, shi kenan zai riƙe sa haka saboda yana ganin ai ba su da gata ai mara ne. Shi ne Ubangiji ya ce wani kin kuma Allah ta su fure ta ba, idan kuka tsoraci ba za ku yi adalci cikin rukun marayu ba ko kuma cikin auren marayu ba. Ubangiji ya ce fanki kuma tsabar ku minan nisa, ku auri abinda ranku ya muku daɗi daga cikin mata ne masana, wato ku auri biyu 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 wasu lata ko ku auri uku uku warba ko kuma ku auri huru. Haka fasara take ba kamar yadda wasu ƴan san rai suke cewa wai masana ku auri biyu wasu lata suke nan wai biyar kenan haɗa ga biyu ga uku warba sannan ga biyu ga uku kaga biyar ga uku an ce warba da kuma huɗu kaga tara ke ba haka wasu ke faɗa saboda zalunci da son zuciya shi ne aka samu wani mutum ina jin ko a jihar Niger ne mata wajen 50 a ƙarƙashin sa mata 50 da wani shi shi kaɗai kuma ya ce wai shi ne Ubangiji ce wani sunkun Allah ta adilu idan kuka tsoraci cewa ba za ku yin adalci ba idan kuka auri mata yadda yawa to shi ke nan bawai ratan amma malakat aymanuku to sai ku auri kwaya ɗaiɗai kwaya ɗaya rak in ma kuma kwaya ɗaya idan kuna tunanin ba za ku iya tsayawa akan adalci gare ta ba to amma malakat aymanuku ko kuma ku auri abin da danshinku ya mallaka shi ne wasu bayi da kuma domin ita kuyanga mata da haƙƙi irin na cikakkiyar ya su babu wajibcin yin adalci a tsakanin in ka auri ƴaƴaye wato wajibi ne ka raba kwana tsakanin wajibi ne ka raba kwana tsakanin amma in bayi ne ba wannan wajibci. Ubangiji ya ce zalika adna Allah ta ulu wannan shi ya fi kusa wato Allah ta ulu da kada ku yi zalunci wa atin nisa a sadaqati inna nihila Ubangiji ce ku bawa mataye wato sadaqokin kyauta ba wai kamar irin yadda suke a zamanin jahiliya mutum sai ya kawo ƴarsa ya bawa wani ya ce ga ƴata na ga ƴarka ina so saboda ga ƴata ka riƙe a madadin ƴarka da zan aura shikenan za a wani ƴarka kuma ga ƴata ka riƙe shikenan ba ka da haka da kuma sun kasance a zamanin jahiliya mutum sai ya karɓi talakin ƴarsa ya kashe to saboda haka Ubangiji ya haramta wannan. Ubangiji ya ce a bawa mata ku bawa mata yi sadakin su a matsayin kyauta kyauta ce da kuka ba su tare da daɗin rai bai halatta a wani mace babu sadaki ba wajibi ne a ba da sadaki ko da ba za a ba da shi a lokacin ba to dai a ambaci adadin sa a sani sannan sai a auren sannan sai a aure ta. Ubangiji ya ce bayan illa da kuma an shi in minnu nafsan idan suka ba ku wani abu daga ciki wanda ransu ya yi daɗi wajen bayarwa wato a karan kanta ta ɗauki wani abu ta baka ya mu ɗayan mijinta ko ɗan uwanta ta baka wani abu daga cikin salakinta shi kenan Ubangiji ya ce ku kulu to ku ci shi hani'an a matsayin abu wanda yake tsarkakakke mari'an kuma abu wanda yake mai kyakkyawar hakima wanda ba za ku samu cutuwa gare shi ba a lahirar. Sannan Ubangiji ya waiwaito kan maganar da dukiyar marayu ce wala tusufa amwala kuma da tusufa ala Allah wa kiyama kada ku ba wa asufaha a wato wawaye waɗanda ba su yi hankali ba na daga mataye ko almubazzarai kenan daga mazaje ko mata ko kuma ƙananan yara kada ku ba su dukiyar nan taku wacce Ubangiji allati da ala Allah wa kiyama wanda Ubangiji ya sanya ku tsayayyu a kanta ana karanta kiyama ana kuma karanta kiyama duka. Ubangiji ya ce warzu ƙohon fiya ku ciyar da su marayu daga cikin wannan dukiyar tasu waqtuhum kuma ku sukta tasu daga cikin wannan dukiyar tasu wa qulu lahum qawlan ma'ruf kuma ku gaya musu zance zance na kirki zance mai daɗi yayin da hadu ku taradar musu da kyakkyawan taradi ga yanda za ku ba su zance mai daɗi yanda za ku ba su dukiyoyinsu idan har suka shirya suka kai yanayin shekarun da za a iya ba su dukiyar tasu. Alhamdulillah sirki yace wa mutumin yusama wa ku jarraba marayu kafin isa balaga ko kuma bayan sun balaga ku jarraba su a cikin lamarin addini ko kuma a cikin yanayin yadda suke tasarrufi a cikin dukiya wa ku jarraba yanayin halayensu da ɗabi'unsu da kuma nutsuwarsu a ta yi zamar kullaka har sai in sun isa aure wannan wato isa aure ɗin nan wato idan sun kai ga mafarki kenan ɗa namiji shine yayin da ya shiga shekara 15 bisa mazhabar Imam Shafi'i ko kuma yayin da ya shiga shekara 18 bisa mazhabar Imam Malik wato in ya kai wannan shekarun koda alamun balaga basu zo gare shi ba to lalle za a iya dauka sa matsayin kamar wanda ya balaga za a iya mai masa da dukiyarsa in ya kai kamar shekara 18 din kenan kuma yayi hankali yayi tasarrufi da dukiyar zai iya kiyaye ta zai iya tattalinta su shi kenan za a iya mayar masa da dukiyarsa zuwa hannunsa kuma hakika ba daidai ba ne a baka dukiyar marayu shekara da shekaru in gona ce dan uwanka ya rasu ya bar marayu ya bar gona ko wani abu kai ta noma shekara da shekaru kai kin kadai baka ware wani abu dan a matsayin kamar sufuri na wannan noman da kake yi wannan ba daidai ba ne zalunci hakika in kai haka za ka shiga cikin waɗanda Allah ya tsine musu masu cin dukiyar maraya da zalunci ko ɗan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya ya rasu ya bar gona ko wani gida haka na haya ko gida ya bari to kai ba za ka riƙa sa 'yan haya a ciki kana morar kuɗin ba sannan kuma kai ma ba za ka tare ka je ka zauna a gidan wai za ka kula da gidan ba a'a sai dai in ka sa 'yan hayan a ciki abin da aka samu na kuɗin haya ka riƙa biya wa 'ya'yansa kuɗin makaranta ko kuma ka riƙa tara musu wannan kuɗin har su girma su nome shi amma ba daidai bane kai ka shiga gidan ka zauna a matsayinka na kanin ubansu ko wan ubansu haka na unguwa ce ba daidai bane kai ta nomawa wai ai kana kula musu da ita ba daidai bane wajibinka ne ka tambaya ka ji idan gonan nan a shekara za a iya ba da sufurinta kamar a 5,000 to ya zamto duk shekara kana noma ta ne a matsayin 5,000 kana ware wannan 5,000 din kana ajiye musu duk shekara idan aka yi shekaru da 'yan dama sai ka ƙara musu wani abu a kai sannan wata kimar abin ya wuce 5,000 sai dai ko 7,000 ko 8,000 to sai ka ƙara musu a bisa kimar yadda zamani ya canza kana tara musu wannan abin kana tara musu har zuwa lokacin da za su yi hankali su iya kula da dukiyarsu sannan sai ka kira su ka nuna musu wannan na babanku ne ko kuma ma dai tun ma sannan din bayan rasuwarsu za a iya a raba gado kowa daga cikinsu ya zama ya san ina ne mallakarsa in gidaje ne ya san wanne ne nashi in gonaki ne kowane daga cikin ƴaƴan ya san wacce ce ta sa ko kuma ya san kunya nawa ne gare shi a kowace gona dole ne kai haka amma ba daidai bane a kyale gado shekara da shekaru ba a raba shi ba wannan ba daidai bane kwarai da gaske babu wata dabara cikin wannan wasu sun ce wai kamar in aka raba wai kai zai rabu ka yi kin rabawar shi ne ma ki kawo rabuwar kai domin kuwa kuna nan an yi rabawar shekara da shekaru wata rana wani zai zo yana kunkuni wani zai zo yana kunkuni yana maganganu marasa daɗi wani girma ya kai ku ƙara kotu ɗa ko jika wanda kuma dole a zo a raba dukiyar a wannan lokacin alhali da kun yi rabawa kun kasantance in gida ne an yi rabawa ana zaune haka kamar gidan gado in gona ce ana ta noma an kira ba kalan mai da suka mata gado ana nan wata rana wani zai tashi ko akwai ta saboda haka lalle ne a raka kokarin raba gado da wuri don kowa ya san hakkin sa wannan shine kusa da adalci
na'am
ubangiji ya ce fa in anasu minhum rusulun idan kuka ga alamar wato salaha tare da su a cikin addinin su da kuma yadda suke tsarrufi da dukiya to ubangiji ya ce farfa'u ilaihim amwarum to ku ba da dukiyar su gare su wala ta'kuluha kada ku ci dukiyar tasu ya ku waliyi kada ku cinye dukiyar tasu ba ta israfan wato ba tare da haƙƙi ba ku ƙarfafa da ita wudaran da kuma gaggawa wajen ciyar da ita dan tsoran kan su girma eh wudaran an yakbaru da kuma ciyar da ita da gaggawa ita dukiyar dan cinye ta da gaggawa dan kan su girma su samu su shiri su samu abin da za su rufa asirin kan su lalle wannan ba daidai bane waman kana faqiran waman kana ganiyan falastafi daga cikin waliyan marayu masu kula da marayu wanda ya kasance mawadaci ne shi to falastafi to wannan ya kame daga cikin dukiyar maraya ko da kai kake jiya bar dukiyar ka kada ka rika daukar wani abu dan amfanin kanka da kanka waman kana faqiran wanda kuma ya kasance shi kansa shi ma faqiri ne mabukaci fal ya'kul bil ma'ruf to in zai ci din ya ci tare da wato adalci ya kula sosai wato gwargwadon in aiki ka yi wajen kintsa masa dukiyar ka je ka ciri gwargwadon kudin aikinka misali a ce ɗan uwanka ne ya rasu ya bar gonaki wanda ba a riga an girbi ba ko kuma ya bar bishiyoyi haka misali kamar bishiyoyin mangoro ɗan uwanka ya bari to amma kai ma faƙiri ne to idan za ka je ka kaɗo wannan mangoron na su marayu to ka ga a ranar zai zama ba za ka yi wani aiki ba sai wannan to da haka idan ka je ka yi sai ka ciri gwargwadon kuɗin da ake baiwa wanda ya wuni yana irin wannan aikin sai ka cira daga cikin dukiyarsu wannan sai ka ci in ka ci ka ci halal yawwa eh kamar kuɗin barema yawwa amma dai ne kuɗin barema sai ka ci daga cikin wannan ka ci halal amma idan ya zamto kai din kana da wadatar da ko baka karɓi wannan ɗan bare kana da abin da zaka ci kana da rufa a sirrinka to ubangiji ya ce ba sai ka ci ba fal yasta'i wannan sai ka kai ba sai ka ci ba ubangiji ya ce fa idza rafa'tum ilayhim amwalahum idan kuma za ku ba su dukiyoyinsu kuma rayun fa'ashhidu alayhim to ne ku kafa shaidu gare su ku kira shaidu wanda za su shaida ne yau rana kaza ga watan kaza a shekara ta kaza ku shaida ni wane ni kawun yaran nan ko ni baffan yaran nan ko ni kakan yaran nan marayu to ga dukiyarsu yau na ɗauko da san da aka bani ajiyar dukiyar nan naira kaza ce amma na jujjuya musu na musu kasuwanci ko na sayi amfanin gona ko irin wanda ya halatta a saya a ajiye na saya na ajiye dukiyar nan ta karu yanzu ta zama kaza yanzu ga tanan zan mayar musu zuwa gare su ku shaida ga tanan zan ba su shikenan sai ka bayar a gaban shi daga wannan ranar shikenan ka sauke hakkin Allah ka biya kuma ni yace fa ashhadu alayhi ku shaidar a kansu yayin da ku za ku ba su dukiyar su aka fa billahi hasiban hakika Allah ya isa mai kiyayewa da ayyukan bayinsa a cikin kuwa har da yi misali gare su wannan aya da ke gaba ita kuma ta sauka ne yayin da mutanen jahiliya larabawa kenan na zamanin jahiliya suka ɗauki cewa su ba sa ba za su riƙa ba wa ƙananan yara da kuma mata gado ba mace ba sa ba ta gado ta hasali ita kanta ma tana cikin kayan gadon ne mutum ya mutu ya bar mata to wayannan matan ba za a ba su gado ba hasali su kansu ma wai a cikin kayan gado raba su za a ita wayar za a raba kayan gado sai da haka kowane ɗa duma ta tafi haɗu a cikin kasansa in dai ba mahaifiyarsa ba ce shi kenan daga ranar shi kenan sai ya riƙa kwana da ita ta zama matarsa matar ubansa ba zamanin da yake eh kamar wancan inda ubangiji yake cewa sanki ma babarkum minan nisa'in to kafin wannan ayar wato ya kasance lalabawa sukan auri wani sai su ganshi da mata 10 wani mata 20 da sauransu akwai mutum da ya zo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne kunta alhali a wannan lokacin min yana da mata 10 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zaɓi guda hudu daga ciki ka kashi sauran domin su wasu musulmi tare da su kaga da shi ya halatta mutum ya riƙi mata sama da guda hudu to kaga da shi kenan da shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bar shi ya ci gaba da zama da mata saboda haka sai ya ce masa ya riƙi guda hudu daga ciki sauran kuma ya ci su akwai wani shi ma wanda ya zo ya musulmi da shi ma da mata guda takwas a ƙarƙashinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi ya saki guda hudu ya riƙe hudu wani ma ya zo ya musulmi da shi kuma da mata biyar a ƙarƙashinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya saki ɗaya daga ciki shi ne ya saki wasu tafi daɗewa daga cikin su a hannunsa ubangiji sai ya ce lin rijali nasibun bima tarkar walidan wal aqrabun mazaji wato ƴaƴa maza da kuma mazaje makusanta suna da wani hazzi wato wani rabu ko wani kaso bima tarkar walidan wal aqrabun daga abin da mahaifa biyu suka bari ko kuma makusanta suka mutu suka bari walin nisa'i nasibun haka nan mataye ma daga ƴaƴa ko mataye daga makusanta kuma suna da wani kaso bima tarkar walidan wal aqrabun daga abin da mahaifa biyu suka bari ko kuma makusanta suka bari kuma kallan minhu ne daga abin da yayi kadan daga cikin sa wato dukiyar au kasura ko kuma yayi yawa daga ciki ubangiji ya sanya wannan wato ya zama nasiban mafrud wato ya zama wani kaso ne wato abin yankawa wanda ubangiji ya riga ya yanyanka ya ba wa kowa rabon sa sai a bashi ubangiji ya ce wa zahadara al-qismata idan ulul quba wa al-samanu masakin idan marayu amma abota kusanci ko marayu ko wasu miskinai suka halarto wajen mirasi wajen raba mintari wato mirasi ga wajen raban gadi kenan wato ma abota kusanci waɗanda su ba za su ci gadon ba kamar 'ya'yan kawunai kaga wannan ba su da gado kamar su kansu kawunan kaga wannan duka ba su da gado to idan sun zo wajen raba gado to ubangiji ya ce farzuquhum minhu to ku azurta su da wani abu daga cikin wannan abu kafin fa a raba kenan dan yana da kalilan kafin araba wa qulu lahum qawlan ma'rufan kuma ya ku waliyan marayu to ku ga musu zance ku ga wa'annan magadan kanara daga cikin magadan nan to ku ga musu qawlan ma'rufan zance wanda yake sananni a shari'a wato zance mai dadi wato cewa ku musu uzuri ku yi uzuri gare su cewa ku fa dukiyar nan tasu dan annaba za ku ajiye abun ku ba wai za ku ajiye ne a matsayin mallakar kanku ba za ku ajiye ne dan ku kula musu da ita kafin su girma na ga sun kubutar da ransu in Allah ya dudu abin da ya kama na zumunci za ku ci gaba da yi da su kuma nauye-nauyen su abin da bai fi karfin ku ba za ku ci gaba da yi misali wasu malama sun ce wannan ayar shafaffiya ce cewa ayar mirasi ta shafe to wasu sun ce a'a tana nan ayar ta ce wa yi ne ce wa da ya fi lalata na kuma da ai makusantan nan da waliyan marayu waliyarsa su kuma tsoraci su makusantan marayu nan da masu yankan marayu su kuma su tsoraci na tara ko min karfin zuriyatar da yaron cewa ko za su bari a bayan zuriyatar da yaron wani zuriya wa suke rarrauna shi ne wata za su bar yara ƙanana kenan kafu a ne mana suke tsoro a kan suna tsoron tozarta ga wayannan yaran nasu wadda su waliyai wadda za su riƙe marayu su ma fi tsoraci cewa wata rana su cewa ko su ma wata rana za su mutu su bar yara ƙanana wadda ba su kai komai ba su yi wayo ba su kai komai ba don haka falaita ƙulla lalle don haka tsoraci Allah su riƙe dukiyar marayu da adalci kada su cinye su yi mutu irin abin da za su so su ma a wa 'ya'yansu in sai su cimbar su ƙanana wani ya kulu kawalan saridin haka nan ta faɗi zance wato ga waɗanda suka halarci ga wanda wato mutuwa ta zo mishi wani ya kulu kawalan saridin ne ta faɗi zance irin na adalci shine wanda su rika umartar shi da cewa ya sadaka da wani abu daga cikin dukiyarsa abin da bai kai sulusi ba sannan ya bar sauran kuma ga magadansa wato in kun halarci wajen wani dan uwanku wanda yake mai dukiya to babu laifi idan kun ga alamar mutuwa ta zo gare shi in har zai iya fahimtar magana a lokacin da ku yi masa nasiha da cewa in zai iya ya bar wasiya mana a yi mashi sadaka da wani abu daga cikin dukiyarsa ko sadakatun jariya ko wani abu a gina masa rijiyoyi ko a gina masa masallaci ko makaranta ko wani abu haka wanda ibadan zai ci gaba da isuwa zuwa gare shi amma wannan wasiyar wajibi ne ta zamto a cikin abin da bai haura sulusi na dukiyar ba wato abin da bai haura ɗaya cikin uku na dukiyar da ya rufe ba ne in ta haura ɗaya cikin kashi uku na dukiyarsa to dole ne a dawo da ita ta koma ƙasa da haka ubangiji sai ya gargaɗi da gargaɗi mai zafi na masu cin dukiyar marara ya ce innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulman haƙiƙa waɗannan da ke cin dukiyoyin marayu zulman da zalunci ba tare da haƙƙi ba innama ya'kuluna fi buturihim nar ai kadai suna ci a cikin cikinsu ne wuta wato wuta suke ci a cikin cikinsu domin gare ta za su koma wasu ya tsilaunar sa'irin kuma da sannu wato za a jefa su kuma za su shiga wutan nan ta sa'ira mai tsananin zafi wanda za su kone a cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi isra'i da miraji da shi daga cikin abubuwan mamaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani akwai wato mutanen da ya gansu ana jifan su da zuwa su na wuta suna da wasu irin dogayen wuya kamar wuya na kuma ana ira wani mala'ika da duwatsu an kawo mishi duwatsu ne na wuta yana ji masa da duwatsu ta cikin bakinsu duwatsu suna narkar da kayan cikin suna fitowa ta duburinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika jibril ya ji jibrilu wayannan kuma su wane ne sai mala'ika jibril ya ce masa ai ya rasulullahi waɗannan su ne masu cin dukiyar manaya da zalunci sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masu cin dukiyar maraya da zalunci a ranar kiyama za su tashi wuta na ta tabakin su ta idanun su ta hancin su har ta kunnen su ko ina wuta ce ke ci tana su kafala kowa da ya gan su ya san wanda irin ne suka aikata shi ne cin dukiyar maraya da zalunci to da haka Allah ya kiyaye mu cin dukiyar maraya da zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani ingantaccen hadisi da aka rubuta ta hanyar sai na Abu Huraira yana ga sahabbai yana cewa ita ku as-sab'a al-mubika yace yana cewa ku borici zunuban nan guda ku da sauran halakarwa da cikin zunuban nan guda ku da sauran halakarwa to ya ce a cikin sun da sahabbai suka tambaye shi yace ash-shirku billah yin shirka da Allah wa sihir da kuma yin tsadi da asirai da sauransu wa qatlu an-nafsi allati harrama Allah illa bi haqqi kashe ran da ubangiji ya haramta ba tare da haƙƙi ba wa aklu riba da cin kudin ruwa wa aklu mali da cin da kuma cin dukiyar maraya wa tawalla ko wa tawalli yawm az-zahab da kuma juya baya a ranar yaƙi wa qadhfu munkarat al-qafila da kuma jifan mace ka dalgiya wacce ba ta san komai ba sai ya rinka gina ta da cewa ta wata nace har ita ta san komai da wani wannan zunuban guda bakwai su ne zunubai guda bakwai masu saurin halakarwa amma duk da mawar sun ce a lokacin saura ba ga ciki a da cin dukiyar mara sannan ibnu abi hatim ma ya rawaito wani hadisi daga abu sayyid al-qudsi yana cewa kullu ya rasulullahi ma ra'aita laylata usri bika ya rasulullahi ka ga mana me ka gani a daren da aka isra'i da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ulqa bi ila khalqin min khalqillahi kaseer yace an tafi da ni zuwa ga wasu halittu daga cikin halittun Allah masu yawa rijalun kullu rajulin minhum lahu misfarani kamisfarani al-ba'ir yace mutane ne masu yawa mazaje ne da yawa a cikin su kowane namiji yana da wasu dogayen wuyoyi kamar irin wuyar bakuni guda biyu huwa muqarrab rijalun an wakiltar da wasu mazaje a kansu su ne kamar mala'iku kenan wato sun rike kamar linzaminsu sun yi jawo bi takaracin millari sannan za a zo da wasu duwatsu na wuta wato zabu fifi sannan za a sai a rika jefa fifi a hadirin hata ta kurja min askari za a jefa ta cikin bakin ɗaya daga cikinsu sannan za ta narke har sai ta fita ta duburansa sannan suna ihu suna wani irin kururu a jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai na tambaya shi ya jibril man haula wayannan suwane ne sai yace qala haula illazina yakuluna amwalan yatama zulma yace wannan suna sun dukiyar marayu da zalunci inda ma yakuluna fi budun nar ai buta suke ci a cikin cikin su wace wace sunan su irin kuma da sanu za a jefa su a wutar tsakiya don haka ɗan uwa yayi shi dukiyar marayu yayi shi dukiyar marayu idan ka ci dukiyar marayu da zalunci da kalmu kai ma ubangiji zai watsa ta zuriya ko dai kin kana da rai ubangiji ya watsa zuriyarka ka san yin albarka ko kuma bayan ka rasu irin yadda kai wa ƴaƴan wani zalunci haka nan kai ma naka ƴaƴan ubangiji ba zai kiyaye su ba Allah ya sani ana ga mu ga fita a karatun na yau a wannan aya sun fi ci aya ta 10 cikin wannan sura insha Allah sai gobe kuma za mu dora su a cikin sura sai ga Allah ya mana ta jin wannan sura ne ta sura ta ci za mu amsa tambayoyi insha Allah nan mutane su assalamu alaikum a sallama a musulunci ba assalamu alaikum yake cewa ba assalamu alaikum sai mutane ya sa alif alif da lanjayen nan mutane sai ya sa ma'arifa assalamu alaikum kuma sai ya ce assalamu alaikum ko kuma ya ce salamun alaikum kamar yadda na cikin alqur'ani suke zuwa da salamun alaikum salamun alaikum na faɗa haka yayi kuma ya ce assalamu alaikum amma salamu alaikum wannan ba daidai ba ne kuma an tashi amsa ba cewa za a yi amin wa alaikum salam ba a sa'a wa alaikum salam wa rahmatullah yawa wallahu a'lam mai tambaya yana cewa mahaifin shi har su ya ba mishi dukiya da aka raba gado sai yan uwan mahaifiyarsa suka rike dukiyar da su kuma sai ya zama tobe kula da amana ba su tun sun haince shi a cikin dukiyar to shi kenan yanzu dai in dai har sun haince ka to shi kenan in ka yafe musu shi kenan ya yafe ƙwarai da idan su ma suka zo suka nemi yafewarka kuma ka ce ka yafe shi kenan idan ba haka ba kuma to mafi alkhairi gare su shi ne su dawo maka da kayanka shine abin da ya fi sauki gare su wallahu a'lam to shi akwai hadisi wanda wani ya kawo ƙara mahaifinsa akan cinye mar dukiya da yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa anta wa maluka li abika ya kai yaro da kai fa da dukiyar ta gaba ɗaya na mahaifinka ne amma wannan ana nufin wato dukiyar da ba ta gado ba dukiyar da mutum kai kan ne ma ka tsorurce ta ka tara idan mahaifinka ya zo ya karɓi wani abu daga cikin cinye to wannan babu komai ba wani abu da shari'a za ta yi masa shari'anci a musulunci amma abin da ya kasance kuma wannan na marayu ne na gado sai ya cinye to hakika wannan ya yi zalunci eh fatan da zamu yi shine Allah ya tunke shi ya gyara wannan kuskuren da ne ya fiwa daga ya'yan san suka yi masa shi kin in ba ka kuma ubangiji a baya barin zalunci lalle ne ubangiji ya yi sabiya tsakanin su ranar kiyama nan nan a shi ma da kansa din da ya fahimci sun zalunce shi in yi tausaya musu saboda girman a wato girman munin sakamakon da za su duka a lahira in ya fahimci wannan zai ci to bari ya tausaya musu ya yafe musu shi ke nan ya yafe kwarai da gaske
wallahu a'lam.
Wani ko zan fahimta? Ishi amma Allah ya kai malam gida lafiya. Ina so a mun ƙarin bayani a kan ƙasar yadda ake yin ta. Ina zan abin da yake nufi. Ƙasar da yadda ake yin ta, ita sallar ƙasar wani sauƙi ne wanda Allah ya ɗauki sarki yi wa wannan al'umma a cikin ibada. Sallah da naka abu sai sallah su raka a biyu kai sallama ta yi. Sallah mai raka a uku ba a yi mata ƙasar, mai raka a biyu ma ba a yi mata ƙasar. Amma iya masu raka wani hurhudin sai kai raka a biyu kai sallama shi ke nuna yi. Idan kai tafiya da ta kai kamar burgi hudu. Burgi hudun nan a zumfata shi da kamar mil 48 ko? Shi ne kamar kilomita 76. In dai har ta tafiya ta kai wannan nisan za ka iya yin ƙasar. Ƙwarai da gaske kuma za ka iya ajiye azumi ba in ka ga za ka yi. Dede sauƙi da Allah ya wannan al'ummar in ka ajiye azumin kuma daga baya sai karama amma ba ka ajiye azumin ba ma dai za ka iya yin ƙasarunka ƙwarai da gaske wallahi a'lam. Amma idan ya zanto daɗewa da za ka yi a can ɗin bai haura kwana huɗu ba to shi ke za ka ci gaba da yin ƙasarun har a can ɗin ya zama da za ka yi in bai haura kwana huɗu ba har ka dawo. Idan kuma wani abu za ka je nema a can ɗin ko wani takarda ko wani aiki wanda ka same shi ko wani mutum za ka je nema wanda ka same shi za ka taho gida to wannan za ka ta yin ƙasar za ka ta yin ƙasar har sai san da buƙatar ka ta biya ka dawo gida wannan shi kuma babu wani adadin kwanaki wallahu a'lam. Gabatar Allah ya fahimtar da mu abin da muka karanta wannan abin da muka kuskure cikin su kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.